Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya kaddamar da majalisar zattazarsa mai ministoci 36, inda shi kansa zai rike ma'aikatar man fetur. Rotimi Amechi ya tashi da dukkan sassan sufurin kasa sama har da ruwa, inda takwaransa mafi tasiri fashola ke rike da lantarki, ayyuka da gidaje. Ministan kasa zirga-zirgar jirage Hadi Sirika ya ce ba za su ci hanci ba.
Duk wanda ya zo nema ya bi ka'ida, in ya bi ka'ida ya samu, to ta ina cin hanci da shawa zai biyo. In ka ga ana cin hanci da shawa, dama ana son kai ne.
Haka nan shugaba Buhari ya sallami Ibrahim Lamurde daga hukumar EFCC da miƙa riƙon hukumar hannun Ibrahim Magu.
Mr. President, engage the leaders.
Kakakin PDP Olusegun Metu ya shawarci shugaba Buhari ya gana da ƴan rajin kafa Biafra don warware matsalolinsu, inda Ado Buniyadi ke cewa Biafra ba za su yi nasara ba.
Sun ga Buhari ya fara hana sata, zai maida akan guda daya. To babu abu da ya dace su yi Buhari shine su je su zuga ƴan Biafra don a dinga tashin tashina. Ina tabbatar maka rikicin Biafra yanzu nan za su fadi.
Kotun koli ta dakatar da kotun tsarin ma'aikata daga cigaba da tuhumar sanata Bukola Saraki, sai an kammala sauraron daukaka kara. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda kuka ji a makon jiya, wasu ƙwararru sun ziyarci ofis ɗinmu da ke nan Washington. Don haka, a maimakon zaman da zauren ke yi a Bauchi, zauren ya shiga gabatar da zaman da ya yi a nan Washington da ƙwararrun kan alƙiblar da Najeriya ta sa gaba. Zauren zai koma Bauchi wurin Abdulwahab bayan gabatar da zaman na Washington. Malaman da aka yi zaman da su sune Profesa Usman Bugaji, masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da Dr. Usman Ɗanlami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka da ke Abujan, Najeriya, da kuma Mr. Shamaki Peter Gat na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya, NSRP a taƙaice da ke Jos. Yau za mu ɗora daga inda Profesa Bugaji ke ƙarasa bayani kan dalilansa na goyon bayan shawarar mai martaba Sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi cewa gwamnati ta cire tallafin mai ta taimaki talaka kai tsaye, tunda wasu na handama kuɗin tallafin.
Wasu 'yan bokon 'yan Najeriya ne suka haɗa baki da 'yan tafiyar da harkar man Najeriya suke sace kuɗin jama'a. Saboda haka duk wannan kururuwar da ake in an cire talaka zai shawo ya ƙarya ne.
Tuya Dr. Usman ke ganin abinda Profesa ya ce.
Na Profesa Usman Bugaji ya yi fashin baki nan da sai dai bugu da ƙari kawai. Amma dai dan maganan da ya faɗa daidai ne akan duka abubuwan nan da ya taɓa tallafin kuɗi ne da kuma sauransu. Wanda sarki ya faɗa, sai dai abinda muke so gwamnati ta yi yanda ya faɗa ne shi Profesa, su tsaya su yi nazari da kyau. Amma za a yi abu a ga menene alfanun abu, menene illan shi, sannan sai a ɗauki shawarwari wanda za a zartar ma 'yan ƙasa. Wannan yana da amfani, ba wani abu ne wanda za a ce bai gagara ba. Akwai muhawarori da yawa da aka yi da shi mai martaba sarki sanda yake gwamnan babban bankin Najeriya, wasu ma asali da shi da ita Ikonja Iwela, tsohuwar ministan kuɗi, da kuma tsohuwar ministan mai a Lagos. Na tuna wannan muhawara ya fidda al'amari dalla-dalla, inda ya zauna ya ba da bayanai da kundi da raskwana na kuɗaɗen Najeriya yanda suke salwanta a lokacin
tallafi.
A lokacin da ya fara ai shi ya fara son kada a majar ya tallafa,
saboda
ya tashi yayi yawo duk a duniya da kuma Najeriya, yace kada a cire tallafi. Amma da yaga illan kuma
satar
da ake da sunan tallafin, ya dawo rakiyan wannan. Saboda haka yanda Profesa
wato tsari ne mai kyau inda za a yi tsakani da Allah, amma kuma sai aka zo ana ƙwarar talaka ɗin da ake cewa za a taimake
shi. To 'yan siyasa suka maida abin siyasa, kuma lokaci ne ya zo gab da zaɓe, sai aka yi ninkin ba ninkin abin da ake aka yi a ringizon kuɗi, aka yi ta sata, sannan aka cice wa'innan kuɗaɗen. Alhamdulillahi, shi President Buhari ya ce insha Allahu za a bincika abubuwan da aka sata, aka tafi da su ƙetare zuwa nan America, inda muke da sauransu yanzu. Duka ana nan an ce za a bincika, kuma za a maida wa'innan kuɗaɗe a Najeriya. Allah Ubangiji ya sa mu ga haka.
To talaka na saurare. To bari mu zo mu wajen shi Malam Shamaki. Ka san akasarin lokaci zaka ga matasa na cewa illolin Najeriya sun fi shafar su da su da mata
da
musamman waɗanda suka fito daga matalautan gidaje su matasa
sosai.
Shin ya kake ganin bayanin da shi professor da doctor suka yi game da daina wannan batu na wayar rangwamen da ake cewa bari a yi rangwame ma masu sayar da man fetur saboda su sai da shi da arha talaka ya amfana shi ma ya samu da arha da suka ce ba haka ake yi ba.
Eh to a gaskiya inda zamu ci gaba ka san mu Najeriya dole ne sai an zauna an gyara zama da kyau. Gyara zaman nan shine su ƴan labor union ka san kwanaki lokacin Jonathan an so a rage wannan abun ko kuma an ta zance dai an zo an ta protesting yaran makaranta sun fito kan kasuwa sun kulle union kowa ya hau titiya ta zanga zanga dole ne a zauna a duba mene ne kamata mu dan mu ci gaba kuma mu samu kwanciyar hankali dan haka duk matakin da gwamnati za su dauka a koyaushe dole ne su kira matasa su kira iyayen addini iyayen gari mata a zauna a duba a ce ga abin da yake samun mu ga ta matakin da muke so mu dauka me kuka gani akwai mutanen da tura su ya kiran su expert wato suka sani kenan sai zo su yi bayani su ce a kasashe kaza sun yi haka yayi
amma kuma ka san
kamar da professor ya faɗa
a
samu masani
ya fashin baki talaka ya gane
shi kenan
a same shi a titi a
yi yawa zo a dauka kawai a ta abin da bature yake kira layman ka zo ka dauki wani bai sani ba ya zo ya bayani akai dan hakan an yi haka dai taimaka ka ga da iya gyara muna makarantu da iya ba da scholarship da iya tabbatar cewa kun matashi da ya gama makaranta yana da aikin yi
to bari mu koma wajen professor professor kun zo a daidai lokacin da ake ta kace na ce tsakanin jam'iyyar PDP shugabar adawa kenan zamu ce da kuma jam'iyya mai mulki APC kan alƙiblar da gwamnatin Najeriya ta sa gaba a halin yanzu inda PDP ke cewa gwamnatin ba ta da wata alƙibla ta ƙware game da tattalin arzikin Najeriya inda kuma ita jam'iyyar APC ke cewa ai suke da alƙibla saboda abubuwan barnar da PDP suka yi suke ta kokarin gyarawa kafin ma a shiga ainihin abin da ya shafi alƙibla ga dangadan shin ya kike ganin wannan takaddamar
to idan an ce APC ba ta da alƙibla ta tattalin arziki ko ta wani abu ba ai mata adalci ba adalci yana buƙatar a bar gwamnati ta sauka ta natsu sa'inin ta shata hanyarsa kuma ba wani lokaci bane ba daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan ai tilas gwamnati ta yi nata kasafin kuɗi to anan ne za ta fitar da menene manufofinta anan ne za ta fitar da waɗannan ayyuka za su yi anan ne za a gane shin ina ta dosa amma yanzu tana kokarin hada majalisar ministoci tana kokarin hada kasafin kuɗi tana kokarin ka zo ka ce ai ba san abin take ba to wanda ya faɗan shine ke bai san abin da yake yi ba don in ka san abin da kake yi ka san harkar gwamnati tana buƙatar dama sai an kai ga irin waɗannan abubuwan kafin a ce ga wurin da za a saboda haka ina ga wannan ba magana bace ba kuma indai za a yi adalci sai a bada lokaci kuma lokacin nan ba wani mai tsawo bane
to professor daga cikin abin da PDP ke cewa shine kalaman shugaba Buhari na cewa wato an yi tabargaza a fannin tattalin arzikin Najeriya ana cin rashawa da hanci na tsorata masu saka jari a Najeriya haka shi Metu ne kowa shi mai magana da yawun jam'iyyar PDP ke cewa shin ya kake ganin wannan bayanin
to na fi tsammanin abinda shi Olisa Metu yake nufi yana tsorata ƴan PDP da suka saci kuɗi suke son su je su saka jari amma wanda zai saka jari daga waje kai koda daga ciki ne ai inda aka ce babu rashawa da cin hanci can zai kai kuɗinsa domin rashawa da cin hanci ai kashe tattalin arziki take kashe harkar cinikayya take yi domin to wasu kuɗaɗe ne zaka biya ba aiki akai ba sabar ka riba din nan za ta tafi in ba kai sa abu ma ka rasa ma dukiyar ka baki daya saboda haka ai tsarin da ake son ayi wanda zai hana rashawa da cin hanci to shine tsarin da zai taimaka ma wanda zai saka jarin sa a wuri saboda haka ni ina ga kila ina magana da iri-irin su ne waɗanda suke da kuɗi na sata ana jiran a zo a sanya a cikin to tunda sun ga tsarin na sai an kama su ne shine suke wannan magana
to professor watakila shi abin da yake nufi shine karya kwayewa Najeriya zani a kasuwa yayi shiru yayi gyara cikin sirri saboda masu saka jari su zo su Najeriya sai ta saka jari ba tare da sun san akwai wata matsala ba har a gyara
ai Ibrahim duniya yau duk ta kau daga inda aka dauka ai kana China ma ka san abin da ke faruwa a Najeriya kakka manta da kwai kungiyoyi waɗanda aikin su duba ina aka fi cin rashawa da hanci a duniya suna lissafi kowace shekara suna bugawa ta ina suka san abin da ake yi saboda haka ba magana kwali zane a kasuwa domin kowa ya san abin da ke faruwa abubuwan nan da suke faruwa wai ake cewa zube suke duniya suna ganin su ba wani magana kwali zane abin da dama ake jira a gaga gwamnati ta fito rigirgi za ta yaki rashawa da cin hanci in ta yi wannan to za a gani cewa gashi ta yi to mai san ya saka jari sai ce to ga inda zai je saka jari don ga inda ya san za a kare masa dukiyarsa za a hada irin barayin zanne da makamantan waɗannan abubuwa
to doctor kamar yadda kaji professor ya ce komai na bayyana ne a duniya saboda ci gaba da aka yi ba za ka iya koyewa wani abu ba baka ganin zaka din isa kai wani abu saboda mutuncin kasa
Ibrahim Sanda PDP suka yi kansu zigidir ina kake duk duniyar nan sun san ayyasa sun san irin mugun sata da wannan gwamnati na su Elisabeth Tusk suka yi da rashin kunya sannan kuma da wakatika tashi so saboda haka ina wani abun sakayawa kawai president ya faɗi gaskiya sun ci kuɗi sun sata sun yi rashin hankali da rashawa da cin hanci sun kashe ƙasa sun kashe tattalin arzikin ƙasa sanda suke nan wake zuwa wa ma ke marmarin zuwa ba kwashi kuɗin suke suna zuwa nan turai ba suna sa su a cikin jari kuma ga sunan kuɗin za a mayar to yanzu me yasa ba za a faɗi wannan gaskiya ba wannan gaskiya ne yake faɗa amma yanzu hankali ne kawai zai mayar shi president Buhari akan yaya za a yi a farfado da tattalin arzikin ƙasar nan ya ma kyale su ta hamayyan su ta siyasa irin na hamayya mai kyau wanda za su ya dace su yi amma dan yayi magana nan irin wa'annan maganganu ma an suka yi ba sai an mayar musu da martani ba ku wa'annan kace nace don shi ku yan jaridu kuke so domin kawai ku ta yayatawa a duniya shikenan ku hada fada
to mallam Shamuki kaji doctor ya laka mana laifi kana ganin haka ne mafita mutashi zai amfada a Najeriya idan aka bayyana komai sirrin Najeriya kowa ya ji
tsoratarwa ga san doctor ya professor duk iyayena ne dan haka maganar su daidai ne kaji kawai da nake son ya shine dukan mu a Najeriya mun san damuwan da muke ciki amma sai nan matashi abinda nake son dinga jin shugaban kasa yana faɗa yanzu shine ban hope mun san cewa akwai damuwa amma ina son jin mene ne matakin da suke dauka don su yi wannan gyaran abu daya da yasa Najeriya suka fito da zuciyar su da komin su suka ba APC wannan mulkin da suka rike yau dan mun san cewa akwai damuwa ne dan haka ba abin da za a faɗa mana yanzu da bamu sani ba abin da muke so mu ji yanzu
sai ke jaddadawa saboda kar a ga watakila an zauna ne ba
a'a mu ba wanda ya dora mun laifi dan mun san akwai damuwa nan da shekara biyu shekara uku ba mu gan kun ba za mu fara ihu cewa muna neman wani yauwa gaskiyan kenan amma yanzu kan dole ne kowa ya hakuri a ba wannan gwamnatin haɗin kai dan su fitar da mu da wahalan da muke ciki amfanin ga mutane plan din gwamnati ko kuma policy direction din su she da mutane su iya buy the advice the voice of America
sai aka sance da mu mako mai zuwa dan jin karshen wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Halur Abdullahi Muraya, wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna, da Rabaran Murtala Mati tsohon sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya shiyar jihar Kano wanda ke majami'ar Ikwa Hausa Lamba 1 ga Sheikh Muraya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والصحابين جميعا حقا قدر القدر العظيم السلام عليكم أم ومتان النيجيريا مسمى متان أريوات النيجيريا وانا ينكي دنوا راني مكان أكيواتو أريوات النيجيريا ينكي ميوان دا Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa. Farko idan mutum ya duba zai ga ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa. Wato fiye da mutum miliyan 170. Amma idan mutum ya duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan 170 da Allah ya wa Najeriya arziki da shi. Sannan ban haka za ka ga Najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita 923,768. Amma fiye da kashi 71 na wannan faɗin ƙasa da Allah ya wa Najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba, wato za ka ga a wancan ɓangare wannan abu ya yi. Duk duniya ba wanda take da wannan kamar Najeriya. To in ka duba sai ka ga fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Da sai dai babban abin takeici sai ka ga cewa wato yankin da Allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a da kuma cewa wajen kashi 70 na yawan faɗin ƙasar Najeriya yana arewacin Najeriya ɗin ne. Sannan gashi kuma in ka duba to jan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki. To idan mu ke duba ga shugabanci, ga faɗin ƙasa, ga yawan jama'a, to bai dace a ce arewacin Najeriya wato ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu. Ba abin da za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya, matuƙar yankin nan ba shi da zaman lafiya. Za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Krista da mabiya addinin Musulunci, ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba a wannan yanki na arewacin Najeriya ɗin, banda abin da aka ɗan samu a 'yan kwana biyu zuwa uku da suka gabata a garin Mukari sanadiyar yanke hukunci da kotun zaɓe ta jihar Taraba. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda yake shi bai san Kirista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba, wato matsalar ta'addanci ɗin nan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas. Abubuwa dai marasa kyau, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinsa.
Shi ma rabaran mati ya ce a haɗa kai a ci ribar juna.
Da farko dai ina da godiya domin wannan zarafi wanda aka bani in yi faɗakarwa game da mu musamman mazauna arewa, arewacin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Kuma ina yi wa Ubangiji godiya domin mun fara fahimtar juna, an fara samun zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, kuma a musamman anan arewacin Najeriya. Lafawar rikice-rikice tsakanin Kiristoci da Musulmi wannan abin farin ciki ne, abin murna ne, kuma addu'ar mu shine zaman lafiya ya dore. Babu wata ƙasa ko al'umma wanda za ta ci gaba idan akwai tayin hankali da rigingimu a tsakaninsu. Tushen ƙashin bayan ci gaba shine akwai haɗin kai da zaman lafiya tsakanin mazauna. Allah bai kuskure ba da ya haɗa mu zauna tare, kabila daban-daban, addini daban-daban, jinsi daban-daban, da kuma al'ada daban-daban. Duka addinai nan guda biyu suna koyar da zaman lafiya, musamman addinin Krista Zabur 34 ta yi magana cewa mu nemi salama da zaman lafiya da dukkan mutane. To ban ga dalilin yasa mai bi Krista zai tahi da rikici ba. Koyarwar littafi mai tsarki shine idan an mare ka a wannan fuska, daga mata sura 5:43, cewa ka juya wannan fuska, ma'ana ko da an cuce ka, ko da an kware ka, ko wani ya yi maka abin da bai dace ba, ba daidai ba ne kai karama. Ubangiji ya ce a cikin Romawa, Ramuwa ta sace mu ban masa. Yesu Almasihu ma ya koyarwa da misalai ya ce ta haka muta za su gane ku almajirai na ne, inda akwai faka, inda akwai rikici, inda akwai kabilanci, ba za a yi magana ƙauna a gurin ba. Don haka mu masu bi ban san idan muka samo a yi rikici da ba, babban hanya ta bishara shine ka zauna lafiya, ka ƙaunaci wanda yake kinka. Idan wani ya cuce ka, karama masa da alheri, to ka nakasa ruhunsa na mugunta kenan. Kamar yadda malaman Musulunci ma suke faɗi, a Musulunci babu yadda aka ce a yi rikici ko a yi rai'in zaman lafiya. Annabin Islam ya zauna da makwabtansa lafiya, don haka ban ga dalilin zai sa mu rinka samun rikici da rai'in zaman lafiya a ƙasarmu ba, ko musamman a nan arewa. Don haka muna fata da addu'a yadda Ubangiji Allah ya haɗa mu tare, mu rungumi juna, sai mu ci ribar zama tare, sa'annan har yanzu ina yin kira ga makiyaya da manoma Allah ne ya hada mu mu zauna tare wancan isna a kiyo wannan kuma yi noma dan haka mu karanta sana'a kowa kai makiyayi kada ka nemi shiga gonan manomi sa'annan kai manomi kakka noma inda ka san wannan labi ne inda shanu ya kamata su fice kiyo idan mun haka zamu zauna lafiya
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana